أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ƴan'uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci a wannan dare mai albarka insha Allah. Mun shiga daren Lahadi, wanda shine daren 28 ga watan Dhulhijja, shekara ta 1447 bayan hijira. Ya dace da lissafin 13 ga watan Yuni 2026. Daga wannan masallaci na tunawa da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, kuma ana cewa kan da harko to babu ne. Daga wannan masallaci muke mika sakon barka da warhaka a daidai wannan lokaci da zamu gabatar da wannan takaitacciyar nasiha mai taken fa'idojin tauhidi ga wanda yayi ruko da shi. Wannan matashiya lura da yawaita magana da ake akan tauhidi, har wasu suna ganin cewa kamar an matsa musu, kamar ana zargin ko su ba masu imani bane. Shine muka ga dacewar bari a faɗi wasu daga cikin fa'idojin da mutum zai samu idan yayi tahqiqut tauhid, idan ya tabbatar da tauhidin sa mai inganci. Ana fatan ya samu waɗannan fa'idoji a rayuwar duniya da lahira. Wannan zai kwadaitar da mu akan ƙara inganta yadda muke kadaita Allah a cikin bautarsa, yadda muke kadaita Allah a cikin siffofinsa, da yadda muke kadaita Allah a cikin ayyukansa na rububiyya. Babu shakka, babu wata ni'ima da Allah zai mu bawa kamar ya sanya shi daga cikin ahlut tauhid. Wato, Allah ya maka gamdakatar ka zama musulmi wanda kake kadaita Allah da bautarsa. Akwai mutane da yawa waɗanda in hikima ne sun fika, wasu sun fika asali Qurayshawa ne ma, wasu sun fi mu wato wadata ko sanin duniya ko sanin sirrorin ilmomin kimiyya da fasaha da makamantansu, amma sai ka ga sun rasa wannan ni'ima mafi girma. Sai ga sun faɗi babu nauyi. Duk abin da mutum ya samu a duniyar nan, idan ba shi da imani da Allah, bai haƙƙaƙa tauhidi ga Allah ba, to babu mai asara kamar sa. Matuƙar bai dace Allah ya sanya ya tuba a ƙarshe ba. Haka Malam Wahid Abdulsalam Bali yake faɗa, Allah ya saka mai da alkhairi, yake cewa bawa musulmi bai mallaki wata kaddara, wani asset mafi daraja kamar imaninsa ba. Saboda haka ake so koda yaushe mutum ya dinga alkinta imaninsa don ya ga cewa ya cika lafiya, ya cika bisa ka'idar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wannan ni'ima ta tauhidi, saboda girman sha'aninta a sanadiyyarta, Allah ya halicci wannan duniya da abin da ke cikinta. Wa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ma kasabat. Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, kuma saboda a zo a yi ibada a koma wajensa ya yi sakamako. Saboda tabbatar da tauhidin nan, Allah ya aiko annabawa da manzanni, ya saukar musu da littafai mabambanta, kamar yadda yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut cikin suratul Nahl. Allah ya aiko annabawa da manzanni zuwa ga dukkanin al'ummomi domin su kira zuwa ga abauta wa Allah, kuma a gujewa bautar duk wani abu na shirka. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanni tattara wasu bayan wasu, kuma dukkaninsu da'awarsu kenan kira zuwa ga ɗayanta Allah da kira zuwa ga barin shirka. Allah madaukakin sarki ya wato kadaitu da siffofi kamar yadda muka sani, ya kuma kadaitu da kasancewarsa shine Ubangiji, ya kuma kadaitu da cancantar sa shi ya kamata a bauta tamawa. Saboda haka waɗannan fannoni guda uku, abinda ya shafi rububiyyar Ubangiji, abinda ya shafi cancantar sa akan shi kadai ake bautawa da gaskiya, abinda ya shafi sunayensa da siffofinsa kyawawa wanda ya kadaita da su, sune manya-manyan fuskokin da ake fata bawa ya tabbatar da ya inganta ya haƙaƙa tauhidinsa ga Allah ta wannan fuskokin. Sannan kuma waɗannan abubuwan ba sa yiwa kawai a faɗe da baka ko da iddi'a'i, a ana so ne mutum ya faɗa, zuciyarsa ta ƙudirce, sannan aikinsa ya tabbatar da abinda zuciyarsa ta ƙudirce. Bai ishi mutum kawai ya ce da baki ai shi yayi da Allah ne mahalicci kare ba. Akwai kafiran da su ma sun yarda haka. Wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ardha yaquluna Allah. Akwai kafirai da sun yarda haka, musamman sun shiga cikin kunci ko damuwa. Saboda ka bai tsaya iya nan ba, sai ka tabbatar a cikin zuciyarka da aikinka cewa kasantuwar Allah madaukakin sarki shine yayi halitta, kuma shi kadai ya cancanta halittun nan saboda samawa. Kuma Allah ba shi da wani irin sa ko kinin sa, laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Maganganu ne dai masu fadi waɗanda ba zai yi a yi su a nan gabaki ɗaya ba. Idan muka ɗauki kalmar tauhidi a mataki na farko, kalma ce kamar yadda muka sani ta larabci wadda aka hausantar da ita at-tauhid ala wazni taf'il, wanda taf'il kaman masdari ne na wahada yuwahhidu tauhidan fa huwa muwahhid, ya kadaita yana kadaitawa shi mai kadaitawa ne. Kamar yadda za a ce kallama yukallimu takliman da ire-irensu, ma'anarsa a harshe a larabce shi ne aka ce wahada, ma'ana ja'alahu munfaridan, ya mai da shi shi kadai babu abokin sarki ko tarayya a tare da shi. To wannan shine tauhidi a harshe. Idan muka dauki istilahin malamai na addinin musulunci, malamanmu suna cewa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati, shine tabbatar da kadaituwar Allah a cikin abubuwan da Allah yake banta da su. Minar rububiyya, ka tabbatar wa da Allah kadaituwarsa ta fuskar halittar duniya da ababen da ke cikinta da halittar komai da tarbiyyar komai na halittu, tsirrai da ruwa da ƙasa da duwatsu da mutane da aljanu da mala'iku da abin da ake gani da wanda ba a gani da aljanna da wuta da siradi da komai, duka halittun Allah ne. Ka tabbatar da cewa babu wanda ya taya Allah yin wannan aiki, ba wanda zai iya yin irin na Allah. Allah kuma ya halicci waɗannan halittu ne ba dan yana da buƙatuwa zuwa gare su ba, a'a sai dan cikar Allahntakarsa na farko kenan. Na biyu kuma shine tauhidul uluhiyya, wato bauta ga Allah. Ka gane cewa kasancewar Allah madaukakin sarki shi ya halitta, to kuma shi kadai ya cancanta a bautata masa ba tare da an hada shi da wani abokin tarayya cikin halittunsa ba. Kuma wannan bauta za a yi ta ne yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta, a bisa abinda ya aiko annabawansa da manzanninsa suka karantar da mabambantan al'ummominsu. Mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu bauta wa Allah ne da abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana, da kuma ababen da shi Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato damar cewa ya shar'anta wasu abubuwa ƙari akan abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta. Waɗannan su ne abinda za a yi bauta da su daga cikin rukunne na ibadoji da sauran wajibai da sauran ayyuka na zakata da gaɓoɓi waɗanda ake yi don bautata wa Allah da su. Sannan bawa ya san cewa kuma wannan bautar shi bawan shine zai ci alfanunta. Allah ba shi da wani alfanu da zai sa samu a ciki. Da dukkanin bayi za su haɗu ga baki ɗaya su zama da irin zuciyar atka abdin mu'min, zuciyar wani bawa da ya fi kowa tsoron Allah, ba za su amfani Allah da komai ba. Da bayi kuma za su haɗu dukkaninsu su bijire da irin zuciyar ashka abdin kafirin, da zuciyar wani bawa mafi ɓarna da kafirci, ba za su cutar da Ubangiji da komai ba. Duk abinda suka yi na bauta to su ne za su ci falalarsa, abinda suka yi na ɓarna su ne za su cutar da kansu. Ɓangare na biyu kenan. Ɓangare na uku shine kasancewar Ubangiji Maɗaukakin Sarki shine Mahalicci, shine Ahadun Samadu. Yana da wasu sunaye da siffofi waɗanda ba su yi iri ɗaya da na kowa ba. Ko da ka ji sunan ya yi iri ɗaya to siffar ta bambanta, ko da ka ji suna ya yi kama to ba irin siffar ɗaya ba ce. Allah yana da siffofi, yana da sunaye kyawawa da yake ɓanta da su. Wajibinmu shi ne mu tabbatar mai da su a bisa abinda ya tabbatar shi da kansa a Ƙur'aninsa, da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisansa ingantattu, ba tare da an murɗe ma'anarsu ko an yi kwatanci da na bayi ko an kore an ƙaryata ba. A bar su yadda Allah ya faɗe su, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su, a yi imani da su ba tare da jayayya ko ilhadi ba. Waɗannan gaɓoɓin guda uku su ne muhimman gaɓoɓin da ake tabbatar da tauhidi a cikinsu. Al-Imam Ibn Rajab, Allah ya gafarta masa, Ibn Rajab a cikin littafinsa Jami'ul Ulumi wal Hikam, sharhin arba'un haditha, yana faɗan wata magana da ta zama wato maganar da ake kwatin ɗinta a kodayaushe a irin wannan mahallin, da yake cewa لا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. سيتي وهذا هو حقيقة التوحيد. سيتي زكاتا باسا تبسام وتنقرتا ba sa zama lafiyayyun zukata masu nagarta har sai sanin Allah ya samu gindin zama a cikin zuciya. Hakanan girmama Allah ya samu wurin zama a cikin zuciyar. Hakanan ƙaunar Allah ta shiga cikin zuciyar ta zauna dafa'an. Hakanan kuma tsoron Allah ya shiga wannan zuciya. Hakanan kwarjini na Allah Maɗaukakin Sarki ya shiga wannan zuciya, da kuma dogaro ga Allah Maɗaukakin Sarki. Yace kuma waɗannan abubuwan su shiga su cika zuciyar maƙil. Yace to wannan kuma shine tsantsar tauhidi. Yace wa hadha huwa haqiqatu tauhid. A samu zuciyarka ta san Allah, zuciyarka tana girmama Allah, zuciyarka tana ƙaunar Allah, zuciyarka tana tsoron Allah, zuciyarka tana ganin kwarjinin Ubangiji, zuciyarka ta dogara ne da Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma waɗannan siffofi su zama sun samu gindin zama, sun zauna lafiya lau a cikin zuciyarka, ba wai suna fluctuating ko suna shakin ba. Wannan shine taqiqut tauhid. Malamai suna ganin akwai wasu gaɓoɓi da za su ba mutum dama idan ya kula da su shine za a lissafa cewa tauhidinsa ya tabbata. Su ne ma'ayir na tahqiqut tauhid, ma'aunin da ake gane mutum ya tabbatar da tauhidinsa ya cika a cikin zuciyarsa. Abu na farko shine al-ikhlasu fil ibadat. Musulmi ya zamana cewa yana yin ibadarsa don Allah. Duk abinda za ka yi na ibada, sawa'un ayyuka ne na jiki ko ayyuka ne na zuciya ko ayyuka ne na dukiya ko wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada, to ka dinga ƙoƙari kana sabunta ikhlasinka. Jiya mallam ya mana magana akan wannan gaba, akan haɗarin da ke cikin wato wasa da ikhlasi, yin sawarwara da ikhlasi. Allah madaukakin sarki ya riga ya sa ka'ida cewa baya karban aikin da aka yi shirka da shi. Allah yana faɗa a cikin hadisi kudusi cewa wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani na taraktuhu wa shirkahu, zan bashi da wancan abokin shirkan, bana bukata. Allah baya bukatan a yi masa aiki wanda za a hada shi da wani abun halittarsa. Saboda haka gaba ce muhimmiya ta taqiqut tauhid ita ce al-ikhlasu fil ibadat. Ya zama da duk aikin da zaka yi na ibada, to Allah kake nufata da shi, Allah kake halartowa a cikin zuciyarka. Ka guje wa neman yaban mutane, ko neman burge su, ko dacewa da su, ko dan su ga kana yi, ko dan aje a bada labari. Idan mutane su da kansu ne suka gani suka yaba ba tare da kai ka nufata ba, to wannan babu laifi. Wannan yana iya zama ajilu busharal mu'min, wato bushara ta nan kusa ga mu'mini cewa Allah madaukakin sarki yana kaunarsa kuma ya saukar da kaunarsa a cikin bayin Allah. Amma kar ka yadda ya zama na kai kana yin wannan aikin ne da manufar cewa kana so a gani a yaba maka. Na ɗaya kenan. Na biyu, tarku shirk bi anwa'ihi, barin shirka da nau'o'inta guda biyu, bi nau'aihi kenan za a ce. Akwai ashirkul akbar wanda yake mukhrijun anil milla, akwai ashirkul asghar wanda yake la yukhriju anil milla. Manyan ayyukan shirka waɗanda za su iya fitar da mutum daga tauhidi, su fitar da shi daga da'irar musulunci, da ƙananan ma waɗanda ba sa iya fitarwa sai dai su lalata nagarta a addinin mutum, kamar ita kanta riya ɗin da makamantansu. Waɗannan ma wajibi ne mutum ya guje musu kafin tauhidin shi ya tabbata. Ya zamana cewa ya tabbatar da tauhidi ta hanyar gujewa shirka, shine ma'anar la ilaha illallah ɗin, wato tabbatar da Allah shi kaɗai ne abun bauta, da kuma guje ma duk wani abu da ake bautata ma koma bayan Allah. Abu na uku, tarkul bid'i almunafiya li kamali tauhid, guje ma bid'o'i waɗanda suke suna kore tabbatuwar tauhidi. Su bid'o'i kala-kala ne ta fuskar nauyinsu da irin gravity ɗin da ke tare da su. Akwai bid'a da idan mutum ya yi ta zai iya fita daga addinin musulunci. An kira ta bid'a ne saboda wata ibada ce fararriya, wannan shi ya bata siffar bid'a. Sannan kuma za ta iya fitar da mutum daga musulunci, saboda tana daga cikin nau'o'in shirka. Alal misali, kamar dawafi ga kabari, wanda yaje yana kewaye kabari kamar da ake kewaye Ka'aba, da nufin yana neman a yardan na cikin kabarin nan, ko yana roƙonsa ko makamancin haka, wannan bid'a ne kuma mukassira ce. Hakanan a roƙon wata alfarma a gurin matattu, kiran matattu kamar da ake kiran Allah, da neman biyan bukatu a wurinsu, wannan ma bid'a ce, kuma tana iya kai mutum zuwa ga shirka. Ire-iren waɗannan bid'o'i al-mukaffira wajibi ne mutum ya guje su kafin tauhidin sai ya tabbata. Akwai kuma na gaba, suka ce tahqiqut tawakkul ala Allah wal i'timad alayhi, mutum ya tabbatar da dogaro ga Allah, ya dogara ga Allah cewa Allah shike kashewa, shike rayawa, shike azurtawa, shike kwace arziki, shike bada lafiya, shike warkarwa daga cuta, shike daga darajar bayi ko yayi kasa da su. Duk wani abu da ka gani a cikin duniyar nan Allah shike kaddara shi, ka dogara ga Allah cewa shi yake bayarwa, shi yake. Kar ka dogara da wani Allah wajen neman waraka, ko wajen neman arziki, ko wajen neman biyan bukata, ko wajen neman haihuwa, ko kuma ma ka cokan ka ji mutum yana neman bukatar lahira a gun bawa gajiyayyen dan uwansa, ya kira sunan wani shehi, da nufin wai shehin in an je lahira ya taya shi ya tsallakar da shi siradi, ko kuma shehin ya saka shi a aljiwun babbar rigarsa, ko wani zance irin wannan da ya fi kama da khurafa. A nan duniya ma ba zai iya maka ba, a nan duniya ma ta kanshi yake ballantana ya biya wa kansa bukata, har kuma kai ya biya maka. to wannan yana hana tabbatuwar tawakkali, wato bai sallama rayuwa ga wani Allah da tunanin cewa zai iya maka wata alfarma ko zai iya samun maka da wata daukaka ko shine zai warkar da kai daga cuta ko shine zai wani abu makamancin haka. Waɗannan suna cikin duka ayyukan da Allah ne yake yin su, wanda Adam baya iya yi. Wajibi ne mu tabbatar da wannan shi ma kafin tauhidin mu ya tabbata. Na ƙarshe na biyar shine al-inqiyadu li awamirillahi wa nawahihi, ni sallamawa da miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah da hannunsa. Tauhidi bai cika ya tumbatsa, alhalin kuma muna jayayya da dokokin Allah, ba mu yarda da dokokin Allah ba. Allah ya faɗi abu mu kuma mu ja da magana ko da aikin mu ga tsarin da Allah ya tsara a rayuwa, ga tsarin da Allah ya tsara na ibadoji da umarni da hani da halal da haram. Sai kuma su mutane su ga cewa suna da wasu dabaru, su abinda Allah ya ce haram ne hani suna ganin za su iya halastawa, abinda Allah ya ce a aikata suna ganin ba haka ya kamata a yi ba. Sawun a cikin ibada ko cikin mu'amala ko cikin kasuwa ko tattalin arziki ko makamancin haka, haramta halal ko halasta haram yana munafati da tabbatan tauhidi, domin shiga cikin hurumin Allah ne. Irin waɗannan abubuwa da mutane suke na halasta riba, halasta giya, halasta zina, halasta duk wani abu da Allah ya haramta ko abinda Allah ya halasta mutane su haramta, su jayayya da abun. Kamar mafi yawan mata da suke jayayya da dokokin Allah akan gado, akan aure, akan saki, waɗannan duka suna iya kaiwa ga munafaki da tauhidin mutum. Idan mutum yana ƙudurci cewa shi bai yarda ba, za ka ga mata a wannan zamanin da su da masu taya su a cikin nazariya ta abinda yake ce ma al'unufa ko mai sunan shi feminism, wato kariya ga ra'ayoyin da suke cewa an cuci mata, za ga tun suna yin abin a baki har ya shiga cikin zukatansu ya zama aqida. To wannan yana kore cikar tauhidin mutum. Za ga mace musulma wata ma har tana da wani nasibi a ilimin addini, amma tana jayayya da aure na biyu ko na uku, tana ganin kawai ba a yi mata adalci ba. Tana jayayya da tsarin da Ubangiji ya tsara game da gado, ko tsarin da Ubangiji ya tsara game da kiwama, cewa namiji shine jagora, mace tana ƙasar. Za ga mata da yawa a yanzu cikin musulmai suna jayayya da irin waɗannan abubuwa, ko tana jayayya da kasancewar maza su ne shugabanni, a ita ma za ta fito ta shugabanci. To wannan tun suna faɗi a baki ba su sani ba har ya shiga cikin zukatansu ya zama aqidarsu. Duk sanda aka faɗi waɗancan maganganu na cikin Alƙur'ani ko sunna, suna jin baƙin ciki, suna jin takaici, irin baƙin cikin da musulmi yake ji da takaicin ya ga ana shirka. To da haka suke faɗawa cikin irin wannan ramin na ɓata ba su sani ba. Allah ka tsare mu. Waɗannan abubuwan ‘yan uwa masu albarka, da su ne ake ta haƙiƙar tauhid. Kowa sai ya tsaya ya kalli tauhidinsa, shin ya cika waɗannan sharuɗa? Idan ya cika sai mu gode wa Allah, falala Allah ce ba iyawanmu ba ne. Idan akwai naƙasu sai mu tashi haiƙan wajen alleviating wannan deficiency ɗin, wajen ya za a yi mai remedy, ya za a yi mu gyara wannan deficiency ɗin ta hanyar aiki tuƙuru da roƙon Allah maɗaukakin sarki akan ya ba mu nasara. Za ka ga hatta annabawa jama'a suna cikin tsoro da taka tsantsan game da al'amarin tauhidi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani a cikin zuciya yakan koɗe ya ɗace ya sutale kamar yadda tufafi yake koɗewa. Innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu thawb, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abu Dawud. Lalle imani yakan ɗace ya koɗe a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda tufafi yake koɗewa. Za ka sai tufafi sabo, da zanen shi rada rada kullun a wanke a saka a goge yayi datti ya ji rana wata ne sai ga duk zanen nan ya bace duk sabuntan nan ta tashi duk wannan statin ya kau Nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa ku dinga roƙon Allah ya sabunta muku imanu fas'alullaha an yajaddida lakum imanakum zaka abin sai da addu'a sai da kuma wasu dabaru bayan waɗannan a idan mutum ya yi dace ya samu imani nagartacce ya samu tauhidi mai kyau ya cika irin wannan sharɗin da aka ambata to zai samu fa'idoji da yawa a rayuwarsa waɗannan fa'idoji dama su ne mahallin tattaunawar mu fa'ida ta farko bari mu ga kowa mai kawo ko zuwa guda goma ko dozin guda kafin awa ɗaya ta cika wala ba kai awa ɗaya ne ko mita 40 yake to dan wala buwai sai zaka bashe taliki ga tawala ko ka hana ba taliki a na daya al-amnu tam fi dunya wal akhirah bawa musulmi da ya cika tauhidin sa ya tumbatsa harkar tauhidi zai samu kanshi a cikin cikakken aminci a duniya da lahira kamar yadda Allah yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah yake waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba Allah yake waɗannan suna da al'amnu suna cikin aminci kuma su ne shiryayyu duniya da lahira sahabbai suka tsorata da aka saka da aya suka ce ya manzo Allah wane ne a cikinmu bai taɓa yin zalunci ba a tunaninsu zalunci kamar zalunta kai ta hanyar yin wani laifi ko gazawa cikin wani aikin alkhairi suka ce ayyuna lam yadlim nafsahu ya rasulullah to a cikin waye zalunci kansa ba annabi ya ce ba wannan zaluncin Allah yake nufi ba Allah yana nufin shirka ita ce wannan zaluncin sai kafa musu hujja ba ku ji Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim ba to ma'ana wannan wajen allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi shirkin kenan ba su takuɗa imaninsu da wata shirka ba ba su zama ƴan summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru mutum yana musulmi kuma yana zuwa gurin boka yana zuwa gurin dan bori yana yin wasu abubuwa na tadabaru da wasu tsamburburanci yana hadawa da bata wai saboda shi dan siyasa ne kaga wannan imanin shi ya takuɗa shi da mene da shirka to baya cikin wannan amnu saboda haka zaka ga mutum musulmi mumini yana jin aminci a cikin zuciyarsa yana jin natsuwa da take tasowa daga wannan amincin da ya samu bayan ya tabbatar da tauhidi hakanan kuma ranar alkiyama insha Allah zai tashi a cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ka samu a cikin duk wannan bala'i da ake bada labari a lahira idan mutum ya tashi da imani to ya tashi da jari mafi girma da zai tsallakar da shi dukkanin musibin lahira sai dai abinda ba a rasa ba wa in minkum illa waridha da ire-irensu amma dai karshe dai da za a buga a raya a kai a kawo don Allah ya so za ka same ka ala arsatil janna ka tsallaka kenan ko Allah ya sa matsallaka gaba daya na biyu akwai alhidayatu ila siratil mustaqim wanda dai haka ke tauhidi Allah yana shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici kamar yadda Allah ya faɗa wannan aya yake cewa sune ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ai Allah yana shiryar da su masu cikakken tauhidi izuwa ga tafarki madaidaici wannan tafarki da kullum muke addu'a muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin yahudu ko nasara ba abu na uku za ka samu falala ta takfiru zunub ta gafarta zunubai Allah yana cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi in ya mutu yana shirka, amma duk wani zunubi kuma bayan shirka to Allah yana iya gafartawa. A cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, afwan daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, hadisi ne kudisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa a cikin hadisin Allah yana cewa ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi dhanban wa ataitani la tushriku bi shay'an lagafartuha laka wa la ubali. Yace ya kai dan Adam, albushirinka ya kai dan Adam, da zaka zo gare ni inji Allah da zunubi kwatan kwacin cikin wannan duniya, amma kuma ka zo gare ni baka yi mini shirka, Allah yace sai in gafarta maka dukkan zunuban nan ba tare da na damu ba. Wannan bishara ce ga ahlut tauhid cewa Allah madaukakin sarki ya daukan wa kansa rangwanta mana da tausaya mana da gafarta mana zunuban mu, matukar muna da imani da tauhidi. Ga kuma hadisin Abu Zarin Al-Ghifari radiyallahu anhu, da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya masa wannan cewa Allah ya dauka wa kansa alƙawarin duk wanda ya mutu da tauhidi, ya mutu da imani, zai shigar da shi aljanna komin girman zunubansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mai misali da zunubai biyu cikin manyan zunubai, cewa in zana wa in sarq, koda yayi zina koda yayi sata. An buga misali ne da waɗannan zunubai saboda munin su ba wai a addini ba kadai, har a rayuwa ma babu wata al'umma da ta yadda da waɗannan a matsayin kawai a ci gaba da yi. Kowace al'umma da kowane irin nau'in mutane sun yadda cewa sata mummunan aiki ne, ba sa buƙatar sai an ja musu aya, sun yadda cewa sata mummunan aiki ne, kuma sun yadda cewa zina alfasha ce. Saboda aka kwatanta da zunubai mafiya muni cikin zunubai, amma fa zunuban koma bayan shirkan. Abu Zarin yayi mamaki, yace ya manzo Allah, kana jin abin da kake faɗi kuwa? Wa in zina wa in sarq, kace wai ko yayi zina ko yayi sata? Annabi yace kwarai kuwa. Ya saki jinjinawa, Annabi yace wa in zina wa in sarqa ala radmi anfi Abi Zar, ko yayi zina ko yayi sata kuma ko Abu Zarin ko kaki ko kaso, zaka sai saurara abun yafi karfin yadda yake surantawa. Saboda yana kallon munin waɗannan laifukan da kuma irin haddin da musulunci ya tanada a kansu. To dan haka duk mutumin da ya cika tauhidi ba wai ana cewa ya je ya sha kurumin sai abin da ya ga dama bane. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abin Mu'adh ishara ko cewa kar ka je ka ba su labari fayattakiru, a cikin hadisin sa na inni uhibbuka, hadisin sa na abin nan haƙƙin Allah akan bayi ko da haƙƙin bayi akan Allah. Aka ce Mu'adh bai karanta da wannan hadisi ba sai gabda rasuwarsa ka afkuman, yana faɗa din yana tsoron kada ya zama bai kyauta ba. Annabi ya ce mai kai ya faɗa ya faɗa, ko kuma yana jin tsoron kada ya mutu bai faɗi ilimi ba ya samu zunubin ɓoye ilimi, shine ma'anar ta'asuman ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu. Almuhim, daga cikin fa'idar tabbatar da tauhidi shine zunubanka Allah zai gafarta maka, amma ba fa an ce ka saki jiki kai ta yin zunubai bane. Kaga su sahabbai salaf da muke cewa muna koyi da su, an musu bishara aljanna, an faɗa musu ahlul badar, an faɗa musu ahlul bai'atul ridwan, an faɗa musu ɗaya-ɗaya wansu wane da wane da wance da wance, amma ba a taɓa samun wani a cikinsu da ya ce bari ya shantake kawai ya saki jiki ya yi sharholiyarsa ba. Ka ƙaddara yanzu wani ne Annabi ya gaya masa irin abin da ya gaya wa Uthman cewa ma barra Uthmana ma fa'ala ba'dal yau. Ka ƙaddara yanzu wani ne aka bashi wannan latifin a ga irin ta'asar da zai, ai wani ma sallah ma zai bari kawai ce to ai shi ya ma ko Talha da Annabi ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna gashi nan yanzu ya kwana, duk wanda yake so ya ga wanda ya gama wa Allah aikin da Allah ya ce mishi, kuma sai ga Talha ya fito. Talha ya daina sallah, ya daina azumi, ya daina jihadi, ya daina sadaka, ba su daina ba. To ashe dan kana da garantin imani, wannan bai nufin kuma ka samu sakin jikin bari kai barna in ya zama wanda suke da garantin certificate din aljanna ba su saki jiki ba tsoro ma suke ji sayyidina umar har zai mutu yana cewa fata na da ni da waɗannan musulmai da nan mulka ranar alkiyama ya zama ni da su babu bashi ba karibin da mu ya fai yana da kadam a musulunci sannan ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jihadi yayi halifanci yayi adalci yanzu kuma ga shahada amma da haka yana jin tsoron Allah ya rangwanta mishi ne yake fata to abin da yake so kamar kenan kullum bainal khawfi war raja kar ka zama kana cikin al'amnu min makrillah Allah ka tsare mu na gaba a sai kuma annajat min al-khulud fil nar ira daga tabbata a wuta duk wanda ya mutu da imani da tauhidi to koda a ce a na ƙurya ya sha kashi wato an fadi a karan farko akwai ahlut tauhid wadanda Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da buwayarsa zai kaddara musu sai sun biya ta gidan wuta an kai su riman Allah ka tsare mu saboda zunubansu da laifuffukansu saboda Allah ya ƙara gwada izzarsa da buwayarsa da hikimarsa amma Allah zai fitar da su daga baya saboda imaninsu Allah zai fitar da su daga baya saboda taban sallarsu da alolansu Allah zai fitar da su saboda ceton bayinsa cikin annabawa da manzanni da ƴaƴa da alƙur'ani da sauran wanda su ceto da waliyai sannan da ƙarshe Allah zai fitar da su da shi ceton shi kansa Allah kamar hadisin Muslim ya nuna a cikin hadisin Muslim daga sahabi Usman annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ya mutu yana da masaniyar cewa Allah shi kadai ne abun bauta zai shiga aljanna amma ba dole ya shiga direct entry ba akwai waɗanda sai sun yi remedial a wuta Allah ka tsare mu daga wannan mummunan remedial ko anan duniya ka take remedial yanda cewa baka da honorable mai kyau ne har yanzu ba a yi da ka shiga 100 level direct ba Allah zai ba annabawa dama su yi cefu zai ba mala'iku dama su yi cefu zai ba salihan bayi dama su yi cefu daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo wurin Allah madaukakin sarki ya nemi alfarma cewa har yanzu fa shi ya ga cewa akwai yana da labarin akwai rago al'umma shi a cikin wuta Allah ya bashi izini ya shiga gidan wutar da kansa ya ci gaba da ceto al'umma cikin masu kaba'irin zunub waɗanda suka yi tarka-tarka wasu sun yi kisan kai wasu sun yi bandit wasu sun yi tata wasu sun ci riba wasu mazinata wasu 'yan luwaɗi 'yan gulma 'yan kaza duk irin waɗannan laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya wanda zai ci ta fa Allah ya ci mishi ka gama ya ce ya gama yana ganin duk wani wanda yake da ragowar imani shi ya gama cire shi sai Allah ya ce to ni da kaina ni ma zan yi ceto ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya yi danka guda biyu ta ragowar duka wani wanda yake da ragowar imani komin karantarsa Allah ya fitar da su daga wuta gabakidaya sai ya zamana waɗanda su saura a gidan wuta su ne zuriyan kafirai waɗanda suka mutu ba su da imani kaga wannan yana cikin wato ɗaya daga cikin mafiya girman falalar tauhidi cewa duk inda tarka-tarka ta kai ta kawo to muwahidi yana da lifeline yana da wani abin ceto da zai tseratar da shi Allah ka tseratar da mutum a karon farko ya Allah sannan na gaba na biyar kenan akwai kuma wanda za su shiga aljanna ba tare da ma'ayin hisabi ba dukkanin janta da gairi hisab waɗannan su ne mafiya wanda suka fi kowa samun kaso mai tsoka a cikin tauhidi kamar su ne suke da lion share na tauhidi inda a ce kamar shias ne za a raba ku kaga waɗanta ai su ne adna wanda suke na can ƙasa to na saman su kuma wanda suke a cikin ƙimma na tartib su ne waɗanda su kuma ba ma za su kai ga jin zafi ko kakari ko warin wuta ba, ba ma za a yi subjection insu to hisabi ba. A karan farko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya anso damar da Allah ya bashi cewa a zo a yi hisabi, anan ba a bashi kuma dama akan cewa cikin al'ummarka ka ware mutum 70,000 za su shiga aljanna kai tsaye. Akwai riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal sahihiya da take cewa za a ninka mishi wannan 70,000 har zuwa sau 10,012. Suwaye waɗannan? Su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da Ukasha ya yi tambaya ɗin nan, ko ya ce a cikin su, ya roƙa a sa shi a cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Wannan at-tawakkul din malamai suka ce ai yuhaqquna at-tauhid lillahi subhanahu wata'ala, sune masu tabbatar da tauhidin Allah to the extent cewa akwai abin da ma halas ne amma sun haƙura da shi saboda miƙa wuya ga Allah, kaman al-istirqa, neman magani ga wanda yake da wata cuta halas ne, haka kaman wato humul ladina la yaktawun, kaman al-kayyu. Al-kayyu shine lalas, ko ko an san wannan Hausa anan sakiya. To sakiya kaga hanya ce ta therapy, ta ilaj, procedure ne na magani, kuma in ta kai ta kawo ana iya yi shi. Larabawa suna cewa akhiru dawa'i al-kayyu, lalas ƙarshen magani. Kaga mutum lalas bai ji sauki ba, to sai dai in fitirna ne shi na ƙarshe, ko ciwon adali ne sai zufa ta kito mai, sai dan ji sauki kafin adalin ya iso. To amma su ba sa yin wannan, san haƙura saboda dogaro ga Allah, saboda tsabar dogara ga Allah ba sa shan magani, ba sa zuwa ganin likita, ba sa yin maganin gargajiya service da ake, ba sa yi. To saboda tsananin dogaransu ga Allah sun kai ga abin da ya halasta ma ba sa yi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wancan sahabi Hakim ibn Hizam, Annabi ya bashi ka'ida cewa to kar ka roki komai kowa a duniya, kana son falala kaza ya ce ki to kar ka roki komai a wurin wani sai Allah. To sai zamana hatta in yana tafiya akan abun hawansa, idan bulalar da ake dukan raƙumi ko doki ta fadi, bai iya cewa wani dan Allah ne komai, sai dai ya tsaya ya sauka ya ɗauka da kansa, saboda tsabar tabbatar da korewa neman bukata a wurin ɗan adam. Wannan mubalaga ce, tunda ya halasta ka nemi cewa da Allah wani mai komin kaza, mutumin yana wajen kuma zai iya miƙa maka. Wannan kamar yadda muka faɗa shi ne a'azamu samara min samarati tauhid li ahlihi dukhuluhum aljannata bighairi hisabin wala iqab. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ware wannan tawaga kafin a fara hisabi, a ce to ku nan duk ku tafi aljanna, Allah ka samu a ciki. Shi ne Ukasha ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah ka roƙa mana Allah in shiga cikin su, yace ka kwantar da hankalinka kana ciki, shi ya riga ya samu. To irin wannan shi ne irin da muka fara da su, da kawai shi kenan, daga gan sai zama dan bariki kawai ta iya shege, ba sai haka ba sahabbai ci gaba da ƙoƙari suke yi wajen ganin sun sake muwazaba wajen aikin alkhairi. Na gaba shine husulul shafa'a, samun ceto. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi tabbatacce a cikin wanda yake cikin Muslim sunan Nasa'i, Annabi yake cewa as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, wanda ya fi kowa cancantan ceto na wanda ya furta kalmar shahada daga cikin zuciyarsa, ba wai ya furta a wajen mutuwa ba, ya zama da cewa muwahhidi ne, ba wai dole sai ya faɗe ta sanda zai mutu ba. Wannan wata falala ce ta kuma ta daban. Duk wanda ya yarda Allah shi ne Ubangiji, shi kadai mahalicci, ba shi da abokin tarayya, ya mutu da wannan tabbataccen tauhidi, to shi ya fi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya agaje ki ya fidda shi daga sarƙaƙiyar zanubai da watakila sun darkake shi. Daga cikin falalar tauhidi har ila yau shine tauhidi daga cikin amfaninsa yana sa ayyukan mutum su bunƙasa a lahira, waɗanda da ana ganin su kamar kaɗan amma su zama masu yawa. Kalla hadisul bitaqa wanda ke cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum da zai bi filin alkiyama a gwada masa littafansa mujalladai guda 100 na zunubi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mujalladi ɗaya ya ganin idanka. Wannan mutum da ya ga tarin zunuban shi sai kawai ya ce shi dai ba zai tafi ta kawai ba zai ɓata kanshi lokaci ba, sai a ka tsaya la zulmar yau, sai an yi hisabin nan ka tsaya kawai. Ya tsaya ba yi da wani confidence, bai sa ran wani arziki da zai samu, ya ɗauka yana cikin shakiyai. Da aka zo sai aka kawo wata takarda guda ɗaya aka ce wannan kuma shine aikin ladanka a duniya, baka da wani aiki na alkhairi fi shi. A cikinta an rubuta la ilaha illallah, cewa ya taɓa faɗinta da ikhlas. Sai ce wa mala'iku to amma wannan ai kuna mana izgili ne, yaushe wannan tarin da tafan za a gwada su da wannan takardar guda ɗaya? Sai mishi kai dai ka tsaya kawai a gwada, ba ruwanka ba sai kake wannan aikin ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ɗaura waɗannan kibɗa-kibɗan littattafai na zunubai a kiffatul mizan ta hagu, a sanya wannan takarda a kiffatul mizan ta dama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faraja hatha, sai wannan takarda ta rinjayi wannan littattafan ta fi shi nauyi, kuma sai ya tsira. Tona daga cikin fa'idar tauhidi shine ayyukan da kai na tauhidi za su yi nauyin da za su rinjayi zunubanka. Allah ka tabbatar man tauhidin. Sannan a qabulul a'mal, daga cikin fa'idojin tauhidi shine Allah ya sawa kan sharadi baya an san ayyuka na waɗanda ba muwahhidai ba. Allah yana cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'mal, da sun yi wa Allah shirka da duk aikin da suke ya baci. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasir, in kai shirka aikin ka zai lalace ka zama daga cikin ma'asaranta. Shi yasa duk wani aiki da mutum yake yi idan babu tauhidi to ba zai samu ladan shi a lahira ba. Dan Allah ya so yana iya ba mutum ladan a duniya, kafirai da suke aiki Allah baya wulakanta aikin duk wanda ya aiki. Inna la nudiyu ajra man ahsana amala, idan mutum bai da imani amma yayi wani aiki na alkhairi Allah in ya ga dama sai ya bashi ladan a duniya. Ladan duniya shine Allah ya bashi wadata ko ya bashi shahara ko ta ɗaukaka ko ya wanzar da ambatan shi. Har yanzu akwai kafirai da ake ambatansa ana yabon su a boko, ce wane wane Galileo Galilei, ce Nightingale Florence Nightingale ana yaba mata, ana ganin ta wata waliya shugaban masu sana'ar nursing ko a ce Socrates ko Plato ko wani kafiri, ga sunan dai kafirai iri-iri na Girka ne da na Roma da na Amurka da na nan kusa iri daban-daban, duk ana ambatan su kuma ana jinjina musu. To wannan shine sakamakon aikin da suka yi wa dan Adam, aikin da suka yi wa dan Adam na discovering wani abu ko na kirkiran wani abu ko na samar da solution ga wani problem na dan Adam a kimiyya da fasaha ko a tattalin arziki ko a noma ko kiwo ko aikin a siyasa ko wani abu makamancin haka. To wannan ambatan su din da ake yanzu ana yaba musu shine ladan su. Wasu su kuma tun suna raye za su samu shahara da ɗaukaka da burin ƙasa tattalin arziki, to iya rabon su kenan. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sayyidina Umar ko ulaika qaumun ujjirat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya ko fi hayatihim dunya. Sayyidina Umar ya shigo ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗakin babu wani abu kamar yadda ya ce fama ra'aytu shay'an yuraddu ilayhi al-basar, banga abun da zaka kalla ka sake kallon shi ba. Ghaira yace in banda wata yadda duma kaman buzu, shi ma yace qadis wadda min tuli ma lubita ko min tuli ma labita, babu abun da zaka kalla in banda wani buzu da aka dan rataye shi ko aka aje a gefe inda yake sallah, yace shi ma duk yayi baki. Ina irin buzu na liman irin na da da zaka ga wurin sujuda da wurin gwiwa duk yayi baki, ya tsufa ko, yace shi ma yayi baki. To sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, inna farisan war ruma, yace ga turawa nan farisa da ruma, kad wusi alahu, Allah ya buɗe da musu suna yin abinda suka ga dama, sune super power, suke da kamfanoni, suke da pharmaceutical industries, suke da industries na kayan masarufi, su suke da bansa ɗinkin duniya, su suke kafa dokoki, su suke da UNICEF da UN da kowa, ba haka suke yanzu a duniya sai da suke da kowa ba. Qad wusi alahum wa hum la ya'buduna Allah, ba sa bauta Allah. Sai ce isa ba za ka roki Allah kai ma ya yalwata ma kai da al'ummarka ba. Yana tausaya wa halin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide sai ya tashi ya zauna, yace awa fi hadha anta ya Umar, Umar ina ganin ka cikin masu hankali waɗanda suka fahimci addinin na, ce kai ma da sauranka. Sai shi ne ce to ula'ika qaumun, waɗanda da kake gani abinda suke ciki kake ganin kamar abin sha'awa ne, yace ujjilat lahum tayyibatuhum, abin alherin da suka yi ne na kwazan da suka yi shine Allah ya gaggauto musu da shi a nan duniya, saboda ba su da rabo a lahira. Saboda ita duniya a gurin Allah bata kai darajar fuffuken sauro ba, kamar da hadisi yace ko da ta kai daraja haka da kafiri da jariya cikin ta ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki baya karban aikin wanda ba su imani ba, ballantana ya ba su sakamako a lahira, amma saboda adalcin Allah zai maye musu sakamakon su a nan duniya da gwargwadon abinda Allah ya so ya ba su, na ɗaukaka ko shahara ko rayuwa mai daɗi ko kyakkyawan ambato ko makamancin haka. Na gaba nan muka faɗa ne na bata misali. Na takwas shine tauhidi yana samawa da musulmi wato ƙarfin azima da izza ta imani da al-istighna min ghairillah. Duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa zai zama cikin waɗanda Allah yake cewa man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a, wanda da yake neman wani ƙarfi ko buwaya ya sani ƙarfi da buwaya na Allah ne. Allah yana baiwa ahalinsa, ahalin tauhidinsa, ƙarfin zuciya da ƙarfin imani na dogaro da Allah madaukakin sarki. Abubuwan da suke jan hankalin mutane na duniya sai ya zama su ba sa ganinsu a komai, Allah kawai suke nufata a cikin ayyukansu. To daga nan sai su samu rahatul qalbi wal bal, shi ne na tara kenan. Daga nan suka ji mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa, ya samu kwanciyar hankali, ko da ba yi da ko titi, ko da bai mallaki komai ba, ko da baya cikin yanayin da 'yan duniya suke ganin wato shi ne morewa, mumini yana samun irin wannan natsuwa ta halawatul imani, ta zaƙin imani a cikin zuciyarsa. Daga nan kuma sai ya samu at-tawakkulus sadiq, wato ya zama yana da gaggataccen dogaro ga Allah, za ka komai nashi ya dogara ne da Allah madaukakin sarki wajen tabbatuwarsa. Wannan kuma shi zai ƴanta mutum, ya ƴanta mutum daga bautar wani Allah. Akwai abubuwa da yawa da mutane suke bauta musu kuma bayan Allah, suna bautata ma san zuciyarsu. Al-hawa ilahun yubadu min dunillah, a faraiti man ta kaza ilahu hawa, mutane suna bauta sama kudi ta isa abdul dinari, ta isa abdul dirham, mutane suna bauta sama mukani, mutane suna bauta sama yan uwansu mutane, sawa'un shehunnansu ne ko malamansu wani ma matar shi yake barta mawa take dagutun shi duk abin da ta fada baya tsallakewa ko ya dace da magana Allah ko bai dace ba kawai hajjia ce take Nabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Adi dan Hatim yace ku kuna bayan ya zai musulunci yace ku kun kasance a kristanci kuna bautan malamai yace ba ma bauta musu Annabi yace ashe ba suna halalta muku haram kuma su haramta muku halal ba yace eh suna yin haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mene fatilka ibadatuhum haka mutumin da ya maida rayuwar shi ba yi da wata manufa a rayuwa in banda neman kuɗi ta isa abdud dinari ta isa abdud dirhami ya zama bawon waɗannan abubuwa wanda ba yi da wata sabga ba ya jin wani yare sai na kuɗi wanda a yanzu ma mutane har alfari suke da irin wannan to wannan ma bauta ce nau'i ne na bauta ga wani Allah to wanda duk ya cika tauhidin sa ya batse za ka ga cewa Allah ya kirtar da shi daga waɗannan ire-iren abubuwan to haka nan shehunnai da malamai da shehunnai duk ana musu irin wannan bauta sai su shiga cikin hurumin Allah kuma mutanen da suke yarda da su su biye musu amma wanda yake da tabbataccen tauhidi to yana samun tsira daga irin waɗannan sarƙaƙiya da sawarwara wadda za ta iya halaka shi na ƙarshe da nake fata na ambata shine al-fawzu bi ridallahi subhanahu wa ta'ala mutumin da yake da tauhidi yana rabauta da yarda Allah madaukakin sarki Allah ya yarda da mabuta tauhidi ya amince da su shi sa sahun farko na mabuta tauhidi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mun ji irin yabon da Allah ya musu da ambatan da ya musu da cewa ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan kuma ya gafarta musu ya yafe musu ya jibance su sune auliya'una shi so da ka wanda duk ya bi sahunsu akan wannan tabbatar da tauhidin to ana fata shi ma ya samu dace da yadda Allah yadda yake ba zai samu wahayi da za a faɗi cewa Allah ya yarda da shi ba amma insha Allah zai shiga cikin wannan yarda ta Allah madaukakin sarki kuma zai ga haka a tare da ubangijinsa a cikin zuciyarsa da aikinsa da lokacin mutuwarsa da kwanciyar kabarinsa da ranar gamuwarsa da ubangijinsa wanda duk ya sake ya mutu ba yi da tauhidi jama'a ya kaɗe ya shiga uku ya lalace Allah ka tsare mu daga sawarwarar rasa imaninmu da tauhidinmu Allah ka cika mana imaninmu da haƙaƙa mana tauhidinmu Allah ka sa kuma mu gamu da kai alhalin muna masu imani da kai da ɗayantaka da tabbatar da tauhidinka ya Allah gafarta mana zunubanmu ka jiƙan magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ya Allah muna kawo kukanmu Allah mun gaza daga mu har waɗanda ake cewa shugabannin Allah duk mun gaza gabaki ɗaya kai kaɗai za ka iya Allah Allah mu mun yarda ka iya ka isa wannan jarabawa ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗauke mana ita ya Allah ka sauƙaƙa mana ita ya Allah ka kawo mana mafita abinda ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.